sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60.25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM, Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. Za a iya kuma kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Alhamis 17 ga watan Janairun shekarar 2019. Zahra Amin Fage ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Wani dan harin kunar bakin wake ya cusa kansa cikin taron mutane a garin Manjib na arewa maso gabashin kasar Syria, inda ya tada bama-baman dake jikinsa ya halaka kansa tare da wasu Amurkawa su hudu, abinda ya janyo ayar tambaya game da abinda zai faru in har dakar Amurka suka janye jiki daga baki daya. Tuni dai kungiyar ta'addanci ta ISIS ta dauki nauyin alhakin harin da aka kai a ranar Laraba, inda ta ce wanda ya kai harin bama-bama din daya daga cikin su ne.
To labaran kanin labaran kenan aka saurara. A cikin rahotannin namu za ku ji yanda wasu yan jamhuriyar Niger suka koka akan wasu yan uwansu da dukiyoyinsu da aka kama a jihar Lagos. Muna kuma tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar za ta gabatar, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Wani dan harin kunar bakin wake ya cusa kansa cikin taron mutane a garin Manbij na arewa maso gabashin kasar Syria, inda ya tada bama-baman dake jikinsa ya halaka kansa tare da wasu Amurkawa su hudu, abinda ya janyo ayar tambaya game da abinda zai faru in har dakar Amurka suka janye jiki gabaki daya. Tuni dai kungiyar ta'addancin ta ISIS ta dauki nauyin alhakin harin da aka kai a ranar Laraba, inda ta ce wanda ya kai harin bom din daya daga cikin mayakanta dake a can kasar Syria ne, da ya sha auna da dakarun Amurka da masu haɗin gwiwa da ita. Shugabar Majalisar Wakilai ta Amurka Nancy Pelosi ta bada shawara wa shugaba Trump da ya dakatar da jawabinsa na halin da ƙasa ke ciki, ko kuma ya aika jawabin a rubuce ga majalisar, muddin ba an samu hanyar warware rikicin da ta janyo rufe ma'aikatan kafin ƙarshen satin nan ba. Pelosi ta ce akwai matakan tsaro da ake buƙatar a dauka yayin da gabatar da wannan muhimmin jawabin na halin da ƙasa ke ciki da ya kamata a gabatar a ranar 29 ga watan nan na Janairu. A wata wasiƙa da ta rubuta wa Trump, ta yi masa tuni cewa rufe wasu ma'aikatan gwamnati da aka yi ya shafi jami'an leƙen asiri da ke kare shugaban ƙasa da iyalinsa tare da ma'aikatan tsaron cikin gida. Amma sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida Kirsten Nelson ta ce ma'aikatar na shirye don ɗaukar matakan tabbatar ganin an gabatar da wannan jawabi na shugaban ƙasa lami lafiya. Kamfanin dillacin labarai na ƙasar Korea ta Kudu Yonhap ya bayyana cewa wani babban jami'in gwamnatin Korea ta Arewa ya isa birnin Beijing na China kan hanyarsa ta zuwa Amurka, inda zai zanta da kusoshin gwamnatin Amurka din akan yiwuwar shirya wani taro na biyu tsakanin shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un da shugaba Donald Trump na Amurka. A yau Alhamis ake son ran wannan jami'in mai suna Kim Yong-chol zai isa birnin Washington, inda zai tattauna da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a ranar Juma'a kafin ya ziyarci shugaban ƙasar Amurka a fadar White House. Yonhap ya ce a lokacin ziyararsa zai baiwa shugaba Trump wata wasiƙar musamman daga shugaban Korea ta Arewa din Kim Jong-un. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. Thank you. Prime Minister Britannia Theresa May ta tsira daga kuri'a da aka jefa akan amincewa da gwamnatinta kwana ɗaya bayan da 'yan majalisar dokoki Britannia din suka jefa kuri'ar nuna rashin amincewar su da yarjejeniyar da ta shirya na fitar da ƙasar ta daga ƙungiyar ƙasashen Turai ta EU. Tsallake rijiyar da ta yi a jiya zai ba mai damar ta sake mayar da hankali akan samun wata sabuwar yarjejeniya ta Brexit ta hanyar majalisar. An ba ta dama daga yanzu har zuwa Litinin don gabatar da wani sabon shiri ga 'yan majalisa kan matakin da za ta ɗauka, sai dai har yanzu ba a tabbatar da kudirin da za ta gabatar ba. May dai ta samu ceton gwamnatinta ne bayan da wakilai 325 suka jefa kuri'ar amincewa da ita, yayin da wakilai 306 suka ƙi amincewa da ita a kuri'ar da aka jefa jiya a Laraba. A ƙarshen watan nan ne babban jigon tattalin arzikin ƙasar China, mataimakin Firayim Ministan ƙasar Sin, Liu He, zai ziyarci Amurka don tattaunawa ta biyu kan hanyar da za a kawo ƙarshen cece-kucen da ke gudana game da harkokin ciniki a tsakanin manyan ƙasashen biyu masu arziki na duniya. Wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar China, Ga Feng, ya faɗa wa manema labarai a birnin Beijing cewa Liu zai ziyarci Washington daga nan ranar 30 har zuwa 31 na watan Janairu. Sakataren harkokin wajen Amurka Steven Mnuchin da wakilin ciniki Robert Lighthizer ne suka gayyace shi. Masu shawarwarin Amurka suna sa ran cewa taron farko da aka yi a satin da ya wuce a birnin Beijing don tattaunawar tsakanin bangarorin biyu ya nuna cewa ƙasashen za su iya warware matsalolin rikicin da ke ikatar da harkokinsu na ciniki.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Waɗansu 'yan jamhuriyar Niger sun koka tare da neman gwamnati ta agaza wa 'yan uwansu dillalan shanu da 'yan sanda suka kai wa sumame a makon jiya a birnin Lagos, bayan da wani ɓarawon shanu ya nuna su cewa da su a cikin ɗanyen aikin satar shanu a jihar Zamfara. Haruna Mammanu Bako ya aika mana da rahoton.
Ina na'a Muhammadu Wahidi.
To, da wani gari kake?
Jibale Buza.
Jibale Buza. To, gashi kana tafe da wani bakin labari, shi menene labarin naka?
To, labari na nau daga abin da same mu. Yanzu a sakon da nika san in yi, a direct ɗin da wanda san da kamata in yi shi. Don wanda zan riga faɗa ma shugaban ƙasa zan faɗa ma sunana da komai na bukata ku sun sani. Kenan ba ƙarya ta zane musu ba, ga duke su mu can an danne su yi ƙoƙari su agaza mana ambasad ya zo ya hiddo mutanen ya bi duken nan.
Ambasad din na ina?
Na Nijar.
Da ina?
Da a Lagos.
To,
shi muke son ya je cece su. Bayani ga abin da yake a takkana an kai musu da dukiya ta Nijar, Allah ɗaya sa adadin komai da nan sun kwasa, mu ba mu sani ba. Sai Allah sai
su sun kwashe miliyoyi.
Su iko, ɗan sanda na can su sun kwashe kuɗi duk sun kasa ga buhuna sun kalabi da mota sun kate da su.
To, kamar ya musabbabin wannan abu.
Yanzu musabbabin shi wani ɓarawo na an ka kamo can an ka ce ɓarawo ne na shanu da Zamfara. Aka matso shi ya zaka nan ba bisa ka'ida ba, kai su wurin su ya gode su ya ce ga waɗanda suka kama shanu nan. Shi adilin tsaida su, shi adilin kwasa duke su.
Ya gode 'yan Nijar ko
ya su waɗanda dillan masu duke mu wakilan shanun su ya zo gode ya ce su suka kama shanu. Ka jiwa da an kai.
Kama akwai 'yan Nijar waɗanda an kama ciki?
Akwai mutanen mu ciki. Wanga da ka je na gaya maka akwai ɗan ƙauyen gana na garin gana ku na ƙwanni nan. Kannan sunanan bakin wurin in caji da yannan su duka sunanan wurin nan.
Suna cikin waɗanda an kama?
Duk suna ciki.
Suna tare. Kamar 'yan Nijar mutum nawa an ka ba ku labarin cewa an kama
su? To, wannan su abba sun rarraba mun ba guda nawa ne. Amma su dai sha ɗaya an kama. Nan gidan da an ka kamu namu huɗu akwai. Wanda an namu na nan. Wanda a wani da dukiya idan ba zuwa aka bi su tura musu na akai. In sun ka ƙare sai da su turu ba a zuwa.
Su da ma 'yan Nijar na da accan Lagos zam ne.
Sai an ka tsaida hoton su tsaya wakilai in sun ka sai da su turu. Hakan gane ake da su.
Yanzu an gane kamar miliyan nawa na an
kara. Wallahi ba a iya ganewa. ba su ko su da an ka kama ba su ingana komai latun da cikin abuna aka shirya ana sa cikin buhuna a Najeriya ne tun da nira
yanzu kana ganin yallo takila inda ba su da hannu cikin wannan abin ana kama su tunda ba su daina a gauri ba
to ai ka san shi dillali shi kun barawo in yin mutsu ko kowa gani cha shi kashi na shi kuma dillali in ka so ana ki kama ina an kai kinan bai san inda ake ba
to yanzu ba ku ya hankulin Allah ai bincike can Najeriya masu iko su kare bincike Allah yan gama bincike Allah za a sako mutanen
yo ai bincike su bai wanda ka dibin mayan sai ka belin wanda ka kai dukkan sun kwa sai a ce sai ka beli ko ka ga mutun sai ka ba da kudi sannan kai to ka ba da kudi a gwada maka shi ma da idan ka ba su gurewa
to zo wani mataki kun kada
yanzu matakin da mun ka dauka ni sako na gudana ni Alhaji Muhammadu Wahidi Jibale Buza in ba ku san ko na ba canya mai shugaban kasa da kai ne Muhammadu Wahida sunana katako shi binciki duk wanda aka katako wanda abba ne ya san ko ina ne tunda muna nesa gare su ba sani ba ba san da ƙarya da magana banza ba ni an ka fara kai katako kaf gaba dai
to yanzu wannan matsalar da ta kwaru tunda an riga an kame mutane yalla ko kun ruga kun zo kun leko su ku gano halin da suke ciki kame yalla ta kila
yanzu cikin mutanen mu na can akwai sun ka tai wurin su sun tai wurin su shidda sun ka zo ko ganin su a hana musu shi yasa muka sai da mashi gaban kasa a sa baki ambassador namu na can shi tai shi shahidu su shi bincike su abinda sun kai ba su yi sata ba ba a kai musu kan sata ba dukiya da Niger ta hita da gidan gwamnati ta hita ba ta sata ta ba ba ta bare ta ba a taka na kawai barawo ya zo nuna su yace su shekama sharan kaji dalilin abinda ya faru banda shi babu ta magana gare su
to Allah ku kuna nan Niger Allah ba ku san can zanfara din Allah ko suna da wata mu'amala da waɗannan mutane ba
ba su da mu'amala da su da dukkan Niger ga hannunsu take zuwa duk sai ne ta tattara Niger hannunsu take zuwa daga mutane namu su kamar zaman mu da kai ƴan uwa na a can ƴan uwa su a da dukiya su ka sai da su ka turo maka ba ka zuwa
ina fa in ce ka kamar kai ga naka tunani kana ganin kamar wani shiri ne hankali
a shiri ne in ba shiri ba mai sai za a kwashi har da aka aikin kuɗi ran nan sun kazo to kenan mi adil ne wannan aiki in ba mun aiki ba shi dai ne kawai kwambin ne an ka haka na a cuce mutane
na to yanzu dai a takaice su waɗannan mutane yanzu dole in ba mahukunta sun kasa baki ba ba ku samu damar ku kai gare su ba
a ina in ba gwamnati ta sa baki ba ko dukiyar da an ka dauka ba su basuwa kuma sai sun wahar da waɗancan ma da an sake ka ruga da gudu haka suke nuni a rike dukiyar ka a wahar da ka in kan matsu kenan an sake ka ta kanka za kai ko
yanzu dai ya tabbata mutum 11 an ka kama
shi sai an ka kama 11 su 11 an kama
cikin su mutum hudu ƴan Niger ka
wannan gidan namu nan na kauyen garin gana ko kilo uku ba su da nan ba dun nan nan ga ƴan usu nan baki wani ƴan canji
a gaida Haruna Mamman Bako. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu ya ce karfe 10:13 na safe. Ga shirin mu na gaba. Masu sauraro barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako za mu tattauna ne akan ciwon bacci Ciwon bacci cuta ce da wani kwaro da ake kira tsetse-fly ke yadawa sakamakon cizon sa. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likita Dr. Muhammad S. Ahmad dake aiki da babban asibitin Kwali na babban birnin tarayya Abuja. Likita barkanmu da warhaka.
Barkanmu dai.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan cutar bacci wato sleeping sickness a turance?
To shi sleeping sickness cuta ne wadda daga sunan ta mun ji sleeping sickness kenan tana sa bacci. Cuta ne wadda akwai wata kuda da ake cewa Glossina palpalis take yadar da shi tana yadar da wani kwayan cuta ne sunan kwayar cutan Trypanosoma. Ko Trypanosoma ruidoense ko Trypanosoma gambiense idan kudan ta cije mutum kuma tana dauke da wannan kwayan cutan shine zai sa mutum ya kamu da wannan shi cutan trypanosomiasis. Kuma kamar yadda nace in mutum ya kamu da cutan kuma ba a magance shi ba da wuri yana iya sa mutum yayi ta yawan bacci shi yasa ake kiran wannan cutan sleeping sickness.
Banda wannan kuda ko kuma kwaro da yake cizon mutum ya haifar da wannan cuta akwai wani abu da ke kawo cutar?
To musamman mafi yawanci waɗanda suke kamuwa da wannan cutan ta kudan suke samun shi amma akwai kalilan da suke samun cutan daga wajen mama wadda take da shi ta bawa ɗanta dake dauke a cikin ta kafin haihuwa kenan sai kuma akwai wayansu kalilan kuma da aka taba ambacin su lokacin ake na wayanda suke aiki a laboratory dan suka yi kuskure suka sa shi ta jinin su so suna iya daukuwa da wannan cuta amma kadan ne amma musamman dai ta wajen kudan ne ake samun cuta.
Menene alamomin wannan cutar? Wani alamomi mutum zai nuna kafin ma yazo ya fara bacci har ta zama cutar bacci?
To shi alamomin wannan cutan kashi biyu ne. Daga inda kudan ya cije mutum na iya dan samu wani ciwo dake fitowa kwanaki 5 zuwa sati 3 bayan kudan ya cije mutum na iya ganin kaman ciwo haka a ta inda kudan ya cije shi. Sai bayan haka kuma mutum zai iya ga yana da zafin jiki. Shi wannan zafin jikin zai zo ya tafi yadda dai na malaria take yi amma babban bambancin sa shine kana ta shan maganin malaria baka samun sauki so zafin jiki na ciki kasala na ciki kumburin fuska kaikayin jiki da kuma rashin son cin abinci duka wayannan alamomin cutan kenan idan cutan bai riga ya taba kwakwalwa ba ko shine mutum zai bayyana wannan wayannan alamomin amma idan ciwon ya dade a jiki har ya kai ga taba kwakwalwan kuma mutum bai magance shi ba zai iya sa shi ya zo ya fara yawan bacci da rana kuma sai ya kasa yin bacci da daddare sai kuma a ga halayensa sun canza baya cikin hayyacinsa yana yawan fada yana abubuwan da basu dace ba haka har yazo ya kai ma mutum ma ya fita a cikin hayyacinsa gaba ɗaya yana ma iya kaiwa ga mutuwa idan ba magance shi ba
kamar suwa a cikin mutane cutar tafi barazanar kamawa shin manya ne yara ne tsofi ne ko kuma yaya
yana iya kama kowa muddin mutum na zama inda ake samun kudin nan kenan a karkara wayanda suke noma inda akwai daji wayanda suke zama inda akwai kudin nan su suke iya samu kudin nan da yaro da babba kowa ma na iya kamuwa da wannan cuta
kai maganar noma ko kuma wurin da akwai daji a nan wannan shi kuda ko kuma kwaron yake rayuwa shin akan same shi kamar a irin ruwan da baya wucewa
ba lalle bane amma musamman dai ba wai yana taruwa inda ruwa yake tsayawa bane kamar na malaria ba haka bane shi a daji yake idan mutum kuma yazo yana zama kusa da wajen sai ya cije shi shi kudan abinci yaje nema ba wai shi yana yada cutan bane dai haka kawai yana daukan cutan ne daga wanda ke da trypanosoma in a jikin sa in ya dauka daga wajen mutum ɗaya sai ya kaima wani su haka yake yadar da cutan kuma har da dabbobi ma yana iya daukawa daga dabba shi amma wannan ana samun sa East Africa yana iya daukowa daga dabba ya sa wa mutum kuma daga mutum zuwa wani mutum
to a bayananka kai bayanin cewa uwa da ke dauke da cutar kuma tana da ciki akwai yiwuwar cewa dan da ke cikin cikinta ya samu cutar kafin ta haife shi to banda ta wannan sigar kuma ta yaya mai cutar zai iya yada ta ga sauran jama'a
kawai sai dai yadda dai muka yi bayani sai dai kudan yazo ya dauka daga wannan ya kai ma wani ko cin abinci tare ko zaman takewa da mutane baya iya yadar da cutan a ce na sa rigan ka ko na amfani da kayan ka bai zai yadar da cutan ba sai dai wannan kudan yazo ya dauka daga wannan ya kai ma wani sai yadda na ambata a baya wayanda suke aiki a lab haka sun suka samu accident haka dauka sa jinin da ake amfani da shi amma wanda ke da shi ko kuma ma an taba magana wanda kamar aka diba jini wadda ke da cutar za a samu wani jini so shi ma ana iya yadar da cutar ta hanyoyi da ake yadar da shi
to likita menene illar cutar idan har ba a dauki matakin gaggawa ba dazu ka fara magana da kan kai ga mutuwa wannan shine ba a so
cuta ne duk wanda aka ce yana da ya kamu da cutar nan ayyukokin shi na yau da kullum bai zai iya yi ba kuma in kai kuma ka saba kawo abinci gida kaga in ba lafiya ba karfi ba yadda za ka kawo ma iyali iyalinka abinci gida sai ta dai muka ambata dazin nan zai kai ga har mutun ya rame musamman dai zai zo baya iya yin komai ne so in baka iya yin komai kuma kin ga magana ya baci kenan
to likita tiddada dai wannan cuta ne da ake iya daukanta mai ita kuma kan iya yada ta ta yaya mutun zai kare kansa daga kamuwa da cutar ko kuma misali idan akwai wanda ya kamu da cutar a gida ta yaya sauran mutanen gida za su yi mu'amala da shi kuma su kare kansu daga kamuwa da cutar
to shi wannan cutar dai muddin mutun ya ga bai da lafiya abinda yafi dace ya je asibiti a duba shi dan aka duba asibiti aka gano irin cutar ne shi lokacin za a san ya za a yi a kiyaye sauran mutane da samun cutar musamman dai wayanda suka san suna zama inda ake da cutar nan sosai dan ba a cika samun shi a birni haka sai dai kauyuka yadda muka yi bayani kuma yanda mutun za ya kare kansa in noma kake yi a daina fita da yamma haka zuwa dare a daina fita in ma za a fita a amfani da safa da na kafa da na hannu a sa wajen aiki akwai chemicals ma da ake akwai magunguna da ake sawa a gona da suke kashe kudan nan suka kashe kudan kin ga baya da za a yaɗar da cutar ina ga hanyoyin da yake na sai dai wanda ke da shi ai kokari a magance nashi da wuri dan kar kudan ya zo ya cije shi ya kai ma wani domin idan kudan ko ya cije wanda bai da cutar kin ga baya da za a dau cutar ya ba wani amma sai ya cije wanda ke da cutar ne zai dauka ya dar da wani amma hanyar da aka fi bi wajen rigakafin wannan cutar shine yadda za a yi a rage yawan kudan nan ta magunguna da ake sawa a daji ko a gona da a kakkashe kudan nan shine da asalin yadda ake
to masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka inda kuma muka tattauna muka yi bayani akan cutar bacci wanda ake a turanci ake kira sleeping sickness wanda wani kuda ko kuma kwaro da ake kira tsetsef na yake kawowa yanzu kuma kai tsaye zamu je ga amsa tambayoyin da kuka aika mana wannan yace ko menene yasa in lokacin hunturu ya dawo kafafun mutane ke fashewa wato faso wannan abin ana gadan sa ne sa'annan wasu zaka ga kafa ɗaya ne ke yin faso wasu hanyoyi ne za a bi domin magance wannan abin daga baban gida Yusuf na fada dalibi a kwalejin ilimi na tarayya dake Gombe ta likita gare ka
to shi cutar faso inda yanda ya fada lokacin sanyi aka fi samun shi kuma cikin aikin fata na mutum shine ya rike ruwa kai ya bari ruwa ya ta kaman moisture kenan so lokacin sanyi kuma aka lura za ka ga ko ina ya bushe sosai ya zama dry so abinda ke kawo fason kenan kafa zai zama ruwan dake cikin ta yana saurin fita so yana saurin fitan ba wuyan kafan ya tsatsage kuma ba abinda ake gado bane yadda za a magance shi shine idan sanyi ya zo ana amfani da mai a yau da kullum aka yi wanka akwai duwatsu ma da ake sawa dan goge kafafuwan in za a yi wanka kuma aka gama gogewa sai a sa mai ko kuma wayansu wanda suke da shi suna iya neman ruwa mai dan dimi haka a sa gishiri a sa kafa a ciki a yi ta wanke kafa da ko da dutse din nan ko kuma a yi ta shafa mai bayan an wanke kafa
na'am to likita mai tambayar ya ce wanda wasu zaka ga kafa ɗaya ne ke yin faso kafa ɗaya kuma babu ko meye dalilin haka
to wannan gaskiya ban san dalili ba sai dai mu saki sai dai mu go and find out akwai cututtuka da yawa da zaki ga a jiki yake amma duk wanda make da shi a kafa ɗaya in kin duba ɗayan kafa akwai alamomi ba yadda za a ce wai tafi yawa a kafa ɗaya ne sai dai maybe tafi muni seriousness a kafa ɗaya amma mutane da yawa kafa biyu ne suke da shi
ta masu sauraron mu da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu kuma duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri wato
Dr. Ahmad Sagir
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya
yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rijjo. Yace a yayin da zabe ke ƙara kawo jiki a Najeriya, muna kira ga duk wanda ya san bai karɓi katin zaben sa ba da ya hanzarta yayin hakan kafin lokaci ya ƙure. Domin dai katin zaben nan fa shine makaman talaka. da shi ake yin amfani a zaben nagartattun shugabanni sannan kuma a fatattake bara gurbin shugabanni duk da shi duk kuma wanda baya da shi a ranar zabe sunan shi dan kallo wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi nada sabon IG din yan sanda Muhammad Abubakar Adamu da shugaba Muhammad Buhari yayi hakan yayi daidai kuma hakan ya kawo ƙarshen masu cewa wai shugaba Buhari baya so ya canza tsohon inspector Ibrahim Idris saboda yana so yayi amfani da shi ya cimma burinsa na tazarci akan mulki a zabe mai zuwa da fatan zai yi gaskiya da riƙon amana a aikin sa sako daga Haruna Boda in Kaibo jihar Jigawa wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce salamu sashen Hausa na murya Amurka Gaskiya ya kamata gwamnatin kasar mu ta Najeriya ta gaggauta daukar matakin zama teburin sulhu da kungiyar malaman jami'o'in kasar wato ASU dan kawo ƙarshen yajin aikin da suka jima suna yi domin shiga wannan yajin aikin da suka yi yayin sanadiyar tabarbarewa ilimin kasar sako daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa diran daji jihar Kebbi da Sani Umar na Liliya mai maimakuku jihar Kebbi Daga nan kuma sai wasiƙa ta gaba mai cewa Salam VOA Hausa ina kira ga ƴan uwana matasa da makauracewa shiga bangar siyasa da yawo da makamai da yage-yagen fastocin ƴan takara da doguwar caccab baki tsakanin magoya baya ƴan takara mabambantan jam'iyyu da zai iya haddasa rigima idan kana son ɗan takara ko baka son sa to kai gum da bakinka sai ranar zabe ka fito da katanka card reader ya yanke hukunci Ya Allah ka kiyaye aukuwar duk wata fitina ka sa mu gudanar da zabuka lafiya sako daga Yusuf Yushi Opaki Isuhundila wasiƙar mu ta ƙarshe a yau kuma cewa tayi assalamu alaikum VOA Hausa hakika rahoton da kungiyar Human Rights Watch ta fitar na shekarar 2019 wanda ke bayyana yadda ake take haƙin bil'adama a kasashen Saudiya da China bai zo mana da mamaki ba ganin yadda waɗannan kasashen suka yi fice wajen take haƙin bil'adama a cikin kasashen su sako daga Yakuji matar Ahmadu Abacha Matina to a gaida Maryam Dauda da wasiƙun masu sauraro kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice
wani dan harin konar bakin wake ya cusa kansa cikin taron mutane a garin Manbij na arewa maso gabashin kasar Syria inda ya tada bama-baman da ke jikinsa ya hallaka kansa tare da wasu Amurkawa su hudu abinda ya janyo ayar tambaya game da abinda zai faru in har dakar Amurka suka janye jiki daga baki daya Shugabar Majalisar Wakilai ta Amurka, Nancy Pelosi, ta ba da shawara wa Shugaba Trump da ya dakatar da jawabinsa na halin da ƙasa ke ciki ko kuma ya aika jawabin a rubuce ga majalisar, muddin ba an samu hanyar warware rikicin da ya janyo rufe ma'aikatan kafin ƙarshen satin nan. Pelosi ta ce akwai matakan tsaro da ake buƙatar a ɗauka yayin da gabatar da wannan muhimmin jawabin na halin da ƙasa ke ciki. Da ya kamata a gabatar a ranar 29 ga watan nan na Janairu. Kamfanin dillancin labarai na kasar Korea ta Kudu, Yonhap ya bayyana cewa wani babban jami'in gwamnatin Korea ta Arewa ya isa birnin Beijing na China kan hanyarsa ta zuwa Amurka inda zai zanta da kusoshin gwamnatin Amurka din akan yiwuwar shirya wani taro na biyu tsakanin shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un da shugaba Donald Trump na Amurka. Prime Minister Britania Theresa May ta tsira daga Korea da ake jefa akan amincewa da gwamnatin ta kwana daya bayan da ƴan majalisar dokokin Birtaniya din suka jefa ƙuri'ar nuna rashin amincewar su da yarjejeniyar da ta shirya na fitar da ƙasar ta daga kungiyar ƙasashen Turai na EU.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma anjima idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin. Sai Julie Gresham da ta hada shirin ta kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Dan Croft. Zahra Aminu fa yake cewa ku kwana lafiya. Ku huta lafiya.